lokaci bayan awa guda sannan a sake dawowa a dora awa guda akramakallahu bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da tsawaitawa ba insha Allah ɗan uwa zamu je kai tsaye cikin shirin namu wanda yau layi na farko zamu fara da abin da ya shafi alqiraat abinda ake nufi da alqiraat da kuma abubuwan da ya kamata a sani na bangaren qiraat mabadi dai wanda dalibin ilimi zai samu ya danyi ido cikin wa'annan abubuwa akarmakallah sai ya danyi mana shimfiɗa kan abin da ya shafi alqiraat
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنيكي سوراري
yawa akaramaka Allah abinda ya shafi ilmin ilmul qiraat
na'am
muna so a danyi muna tarifi da nasha'ashi
to
kafin ayi muna tarifi
ya an ce nasha'a kenan tasowar wannan ilmin ko yawa daga ina ya samu asali domin wani bai san ni ake nufi da nasha'a ba to abu na farko shi ilmul qiraat suna cewa ilmun wato yahtammu ببيان كيفية أداء ألفاظ القرآن الكريم كما تلقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلميني وندي يكي كولا دا يدى أكي غباتا دا كو كران تلفزا نا القرآن مي جرما كما يدى أكا كرقو دا غمانزو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنا وندن ذينونا مكا ببامبام بانجيز أكانين wato ilmin tafsiri da kuma ilmul qiraat domin shi ilmul qiraat yana qurani da lafuzza ta fuskar karanta su shi ko ilmul tafsiri yana kula ne da lafuzza ta fuskar ma'anonin da suke dauka kamar yadda aka karbo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan ba kamar yadda mutun yake son ya karanta ba wannan yake nuna maka cewa jin larabci kadai ba zai isa ba sai ka je wajen malami ya karantar da kai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balarabi ne a basai da aka karantar da shi alqurani wanda ya karantar da shi kuma jibrilu Allah ya ce allamahu shadidul quwa shi kuma jibrilu ya karbo alqurani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala
na'am kinan yo wanne lokaci ne ilmul qiraati ya fara
ilmul qiraati ya fara daga lokacin da alqurani ya fara sauka domin ma kalima ta farko da ta zo a cikin alqurani ta fara sauka ita ce iqra kai karatu daga nan ilmul qiraat ya samu asali kinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilmi na farko addinin musulunci shine karanta alqurani a san yadda ake karanta shi to kuma wannan zai ba mu sanadi na alqurani da nash'ata alqurani kinan sai mu ce ka san akwai waɗanda suke sukar ilimin wato hadisi su ce ai an karbo daga wane daga wane daga wane an wane an wane an wane to shi ma alqurani yana da wannan sanadi din sanadin shi na farko daga wajen Allah yake kaga an karbo daga rabbul alamin daga nan sai ga jibrilu jibrilu ya karbo daga Allah daga nan sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma sahabbai sai suka karbo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ba tabi'ina tabi'ina suka ba tabi'in tabi'ina su kuma suka ba wadancan su kuma suka ba wadancan har ya kawo a gare mu
haka daga Allah yanzu kamar ana iya samu mutum wanda ke da sanadi har zuwa manzo
suna da yawa ma ana samun su daban-daban in ka duba zaka gani akwai malaman da suna da sanadi in muka duba Sheikh Al-Hudhaifi da sauran su manya-manyan makaranta irin su Ayman Suwaid da sauran su zaka iske suna da sanadi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karba alqur'ani kenan dan haka alqur'ani shi ma shi na da sanadi in ka diba cikin ilmul qira'at cikin tayyibatul nashr zaka ga asanid na alqur'ani mai girma
haka akaramaka Allah wannan abin da shahi alqira'at kamar yadda muka ce ya fara daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ku kamar wani misali wanda za a ce an samu qira'at a lokacin manzo Allah
eh za mu iya bada misalai daga cikin su akwai hadisi na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wata rana sayyidina Umar yake bada labari ya ji dai daga cikin sahabbai yana sallah ana kiran sa Hisham bin Hakim bin Hizam to shikenan sai ya je yana karanta suratul furqan wanda yana nuna cewa lokacin da yaje yana karanta suratul furqan ba kamar irin yadda yaje yana karantawa ba to sai yace ya so yayi masa gaugawa ya kutsa mishi amma sai ya mishi imhali ma'ana ya masa jinkiri har ya kare sallah sai ya kama shi wato yaje da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dan arabi dan araba rigima sai yace wani yana karanta Hisham kenan yana karanta suratul furqan ba irin yadda ka karantar da ni ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shikenan da ya fadi wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shi Hisham ya karanta Hisham ya karanta bayan ya karanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa sayyidina Umar ka karanta ya karanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Hisham haka aka saukar da ita kuma ya ce masa sayyidina Umar haka aka saukar da ita har yake cewa inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf shi wannan alqurani an saukar da shi akan harufa wato guda bakwai
na'am
an gane ko wanda bayanin su zai zo ko mi ake rufi da harufa guda bakwai faqra'u ma tayassara min ko karanta abin da ya sauka ka gare shi to kaga wannan shi bamu damar cewa akwai qira'o'i daban-daban sabanin waɗanda ba su sani ba a jahilce suna cewa qur'ani qira'a guda ce gare shi sabanin kuma in shi a rufi ganin qira'a guda ce ta inganta ita ce qira'a ta Hafs an Asim saboda Hafs yana Kufa kuma Imam Ali ya mutu ne a yankin Kufa a Najaf al-Ashraf to wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce an gane ko na Umar ibn al-Khattab Imam al-Bukhari wato ya zo da shi sannan Imam Muslim ya zo da shi Imam wato At-Tirmidhi ya zo da shi Imam Abu Dawud ya zo da shi Imam An-Nasa'i ya kawo shi a cikin As-Sunan al-Kubra dole na a dan bi irin waɗannan da Imam al-Baihaqi a cikin wato Shu'ab al-Iman sannan Imam Malik ya kawo shi a cikin Muwatta idan muka duba kuma har yanzu akwai wata riwaya da take nuna cewa har yanzu dai al-Qur'ani nan an saukar da shi da qira'o'i daban-daban hadisi ne na Abdullah ibn Abbas wanda shi na cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan at-tirmidhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wato aqra'ani jibrilu ala harfin jibrilu ya karantar da ni akan wani harafi zamu zo mu yi bayani abin da ake nufi da harafi faraja'tuhu a wata riwaya ta imam al-bukhari babu faraja'tuhu din nan yace to falam azid astaziduhu ban gushe ba ina neman ya kara mini fa yaziduni yana kara mini yana ƙara mini ko yana dada mini hatta intaha ila sab'ati ahruf har sai da kai harafi guda bakwai to kaga wannan ya nuna cewa ashe alqur'anin nan an sabkar da shi wato akan qira'o'i daban-daban ba fuska ɗaya ba
haka
wallahi ta'ala a'lam
akar bakallahu bayan sanin ilmul qira'at da muka yi washin huda da aka yi muna lokacin da ilmul qira'at ya fara muna so mu san bambanci kai magana ka abin da ya shahi riwaya kuma kai magana ka abin da ya shahi qira'a to akwai wani kahari na uku shine tariqa wai mene bambancin wannan kalmomin guda uku
to malamai suna bayani idan kana son ka gane abin da ake nufi da qira'a da riwaya da tariqa wato an ce qira'a ma wato kullu khilafin nusiba ila qari'in muna da qurra'u guda goma bayanin su zai zo idan an ce abu qira'a ni to an danganta shi zuwa ga waɗanda suke qurra'u guda goma in an samu sabari sai a ce qira'a ta wani ina fata an fahimci ni in an ka ce riwaya kuma akwai ruwatu da suka yi riwaya gare su su ma zamu zo mu yi bayanin su manya-manyan ruwatu cikin wato guda 19 domin in an kalli kowane rawi shi na da mutum biyu to amma kuma in an kalli zati wato na shi Hafs ad-Duri Imam ad-Duri ya ruwaito daga Imam Abu Amr ibn al-Ala kuma ya ruwaito ga Imam al-Kisa'i wanda ake kira Hafs ad-Duri da ake karantawa da ita a Sudan sai zamanto ta fuskar adadin riwaya 20 ne ta fuskar zatin su waɗanda suka yi riwaya 19 ne domin shi ya ruwaito ga mutum biyu kenan kaga shine a can kuma shi annan nan ganga ina fata an fahimce yawa ita ko wato an ce qira'a kenan an ce riwaya abinda an ka danganta zuwa ga ɗaya ga waɗannan mutane guda 19 sabanin da suka yi in sun yi sabani to nan sai a danganta shi khilafin nusiba ila rawin in an ce tariqa kuma shine khilafin nusiba ila al-akhidhi min ar-rawi wato wani sabani na karatu wanda daga wani mai riwaya aka samu shi kenan sai zama to ita qira'a ita ce asali tushe reshen ta wanda yayi riwaya reshe kuma wanda ya amso daga wanda ya riwaya shi a tariqa wanda turuk kin kun suna da dama zaka iske da mutun ya tiba cikin tayyibatul nashr zamu zo cikin bayani akan qira'atul ashr al kubra Hafs kadai yana da tariqa kusan 52 a cikin tayyibatul nashr wanda kuma an ciro su ne daga littafi kusan 18 kenan kaga ilimin yana da fadi sosai ba kamar irin yadda mutane suke tunani ba wallahu a'lam
na makaramakan lahu bayan sanin mu da alqira'at da riwaya da tariqa muna so mu san sunayen qurra'in
to sunayen qurra wato suna nan Imam Shatibi ya kawo qurra guda bakwai da ruwa cikin su guda 14 ko mu ce 13 tun da shi wance ya riwaya wuri biyu kai wani yaji ya saurare mu ce yawa Imam Ibn al-Jazari a cikin Ad-Durr al-Mudhi'a ya kawo sunayen guda 3 da kuma masu riwaya guda 6 gare su kenan sai su zama to su 19 din nan an gane ko wannan kenan to kuma su ne a cikin wato tayyibatul nashr bari mu dan kawo su a riwayance sannan kuma sai mu fade su yadda dalibai za su fahimta su don cikin baitutuka kilan ba za a gane su ba Imam Shatibi yake cewa a cikin Shatibiyya wato fa amma al-karim sirri fi at-tib nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara al-madinata manzila وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيئة أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي أنه تقبل وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد أنه تنقل وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان ما كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى أحمد روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تصربلا روى عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أتكن كما وتضر المضيء لكاوس شي ابن الجزري كنا تنبه إمام الشاطبي بني يكتوى أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماذ سليمان ذو العلاك ويعقوب قل أنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس أن خلف تلا تكاغا وند با تخصصين سباني كما بيكرن تون اللي تتفيبا سيدي جي أنا سكن كلمومي هكا كوي سنازوا أما أقول جاء بند دالي بيزي أنفانا دشي شيني واتو إمام نافع waɗanda suka yi riwaya gare shi akwai warsh akwai qalun kinan daga nan zamu gane cewa qalun ba qira'a bace riwaya ce warshi riwaya ce ba qira'a bace daga nan sai ibnu kathir kinan kuma kala biyu ne akwai ibnu kathir qari'i wanda an yi shi a karni na biyu akwai ibnu kathir mufassir wanda kuma ya zo cikin karni kusan na 8 an gane ko a dimashq wanda asuriya wanga ko makka yake kenan dole na dalibin ilimi yayi kokari ya san bambanci tsakankanin malamai da littafan su dan kakkaje an ce domin malamai suna da yawa kaga yanzu in muka dauka ibnu hajar kaga muna da ibnu hajar al-asqalani mai fathul bari sannan muna da ibnu hajar al-haitami kaga idan dalibi an ce ibnu hajar aka bar shi tana yiwa ya fada cikin matsala bai san wanne ne daga cikin su ba kaga idan muka duba at-tabari akwai at-tabari mai tafsiri jami'ul bayan akwai at-tabari mai tafsiri na yan shi'a akwai at-tabari al-kayy al-harasi mai ayatul ahkam idan muka duba ibnu kathir akwai wanga qare wanda ke makka akwai ibnu kathir al-mufassir ba kowa ke bambanta su ba idan muka duba akwai mahmud shakir akwai ahmad shakir kaga ahmad shakir malamin hadisi ne fitacce mahmud shakir malami ne na ilmu tarih kuma fitacce shi ma a fannin sa ka gani idan muka duba to haka dai zaka iya samun malamai masu sunaye daban-daban wanda ya kamata a ce dalibin ilimi yana iya bambantawa a tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam ibnu kathir wadanda suka yi riwaya gare shi akwai imam al-bazzi da wato imam qumbul sannan idan muka je na uku sai abu amr ibn al-ala al-basri an gane ko shi nafi yana madina shi kuma ibnu kathir yana makka sannan shi kuma wato abu amr ibn al-ala yana wato garin basra shi kuma abu amr ibn al-ala wadanda suka yi riwaya gare shi imam duri da imam susi ina fata an fahimce ni sai wato qari'i na gaba shine ibnu amir shi shina suriya in muka ce suriya dimashq ita ce ake kira dimashq yanzu suna kiranta damas da faransanci Damascus da Englishi to waɗanda suka yi riwaya kuma wato gare shi da Hisham da Abdullah ibn Zakwan to idan muka duba daga nan kuma sai a garin Kufa guda uku da suka zo a Kufa cikin qurra'u saba idan muka duba muna da wato imamu wato abin nan Asim waɗanda suka yori waya gare shi muna da Hafs muna da Shu'ba ina fata an fahimce ni sai muka zo kuma akwai Hamza shi ma shi na Kufa da Khalaf da Khallad da suka yori waya gare shi sai Imamul Kisa'i wanda an san shi a cikin ilimin nahwu kuma an san shi cikin ilmul qira'at shi na shine yana daga cikin manyan malaman madrasa ta Kufa domin Imamul Ru'asi shine shugaban madrasa ta Kufa sannan Imamu Al-Kisa'i amma da yawa busu san cewa ba shi Imamul Kisa'i shine na biyu ba na farko ba waɗanda suka yo riwaya gare shi Abu al-Harith al-Ridha da kuma wato Ad-Duri sai zaman to waɗannan su ne qurra guda bakwai da kuma ruwatukin su guda 13 tunda mun ce shi Imam Ad-Duri yayi riwaya ga Abu Amr ibn al-Ala yayi riwaya kuma ga wato Imam Al-Kisa'i
za a jin gina a ce ruwat sai a ce guda 13 amma riwaya guda 14
yawa shine nake jin hankalin dalibai don su fahimci wannan dinkin idan muka koma kuma suwa ga ita Durrul Mudhi'a da ta zo qira'a guda uku da suka yi saura al-mutammima lil ashra sai muka diba yace abu ja'far anhu ibn wardan naqilun kene ibn wardan kaza ka ibn jammaz sulaiman dhul ula ibn jammaz da ake kira wato sulaiman shi yayi riwaya ga imam abu ja'far idan muka duba bayan wannan kenan sai zaman to qira'ata abu ja'far wadanda suka yi riwaya gare ta ga su mutum biyu sai wa yaqub qul anhu ruwaisun wa ruhuhum da ruwais da ruh su suka yi riwaya ga yaqub shi ma basra ana danganta shi zuwa ga basra shi ko abu ja'far ana da danganta shi zuwa ga madina domin ana kiransu al-madaniyani ya an ce al-madaniyani ana nufin nafi' da kuma abu ja'far ya an ce al-basriyani ana nufin imamu yaqub da kuma abu amr ibn al-ala sannan wa ishaqa ma idrisa an khalfin tala shi ko khalf yayi riwaya in muka duba wato ga al-Imam Hamza sannan kuma yana da qira'a ta shi kinan can wancan wuri yana matsayin rawi anan kuma yana matsayin qari'i ina fata an fahimce ni to kuma Ishaqa da Idrisa su suka yi riwaya gare shi kinan sai zaman to waɗannan su ne qira'a guda 10 da suka inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ba wannan ba sai zaman to qira'a ce wanda take shadda litattafai kuma suna nan akan sanadin su wanda duk yake so wanda ko ya fice akwai wannan fage ko ya bincike ko ya karatu ya takhassusi akan wannan zai iya sanin wannan sosai da kyau
na'am akarama kallahu bayan sanin kare ai da sauransu
na'am
yani ake a karbi riwaya ta kari idan yazo ina nihin sharuda na
karbar ta qira'a ibn al-jazri ya fayyace wannan a cikin tayyibatul nashr yake cewa fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi ath-thalathatul arkan wa haythu ma yahtallu ruknun athbiti shudhuhu law annahu fi as-sab'a qulu annahu fi as-sab'a yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin na farko qira'a ya zamanto ta dace da nahwu ma'ana ana iya i'rabin ta domin duk abinda ba a iya i'rabin shi ba larabci bane duk abinda ba larabci bane ba qur'ani bane don Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratu yusuf ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratu zukhruf ina fata an fahimce ni kenan dole sai ya zamanto ana iya i'rabin ta an gane ko fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin wa kana lirrasm ihtimalan yahwi sannan kuma ya zamanto ana iya rubuta ta akan alqur'ani wadanda Uthman ya rubuta akwai sabani sayyidina Uthman ya rubuta qur'ani 5 ko 6 ina fata an fahimce ni to qur'anin nan Uthman wanda a yanzu a duniya guda ne kace laye saura an gane ko yana kasar Turkiya a Istanbul a Istanbul can ne qur'anin yake ina fata an fahimce ni yanzu kuma sun yi kokari sun yi photocopying shi ko photocopy an rarraba shi a jami'o'i na duniya na musulunci saboda kada wasu mabannata su je su kone shi duk da ke Allah ya alƙawarin zai tsare littafin sa amma a tarihance wannan Qur'ani yana da muhimmanci ga musulmai tunda kaga a Taura yanzu ba a samun ta asili Injila ba a samun ta asili sai kaga bayan shekara 500 da mutuwar shi Annabi Isa za a ci maka wannan littafi aka rubuta shi ba a samun da yake kakka sai dai a samu ko takarda guda ko biyu mai shekara 400 bayan mutuwar Yesu Almasihu alaihi salam domin a wajen mu Annabi Isa annabin Allah ne bawan Allah ne amma ba Allah bane ina fata an fahimce ni to ya zamanto cikin qur'anin nan da Uthman ya rubuta wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wato kamar yanzu misali rubutun Uthman yana daukar wannan qira'a misali Malik Yawmiddin da Malik Yawmiddin da suka zo rubuta alqur'ani a wannan lokaci babu wasali babu digu to amma Malik Yawmiddin da mun kara alif wannan Qur'ani na Uthman yana dauka shi domin asalin Qur'ani karatu ne ba rubutu ba ina fata an fahimci ni Qur'anin da an rubu an ka ake karantawa shine asalin wanda aka rubuta kenan sai mu gane cewa asalin Qur'ani ana karbar shi ne ga baki wanda aka rubuta daga baya ne za a iya dubawa a karanta dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai iya wato rubutu ba karantawa kuma koyar mishi akai ina fata an fahimci ni kenan kalima ta maliki tana iya dauka in an rubuta ta da maliki tana iya daukan maliki a ƙara alif shi yasa aka ce wa kana للرسم احتمال يحوي وصح اسنادا كما اذا منتو سندينتا يا انغانتا to nan malamai sun yi magana da yawa ya kamata yace wato sanadinta ya zamanto mutawatiri sai ce sahha isnadan to alhali ko qiraa dole sai ta zamanto mi inda ingantatta ce mutawatira shi yasa wadansu malamai suka fassara suka ce abinda yake nufi da sahha isnadan wato mutawatira kinan ta zamanto wato mutawatira an gane kuma ana waɗanda suka karbo ta suna da yawa domin an ce isnadi ya inganta ko mutum guda ya karbo shi ai ina cewa isnadi ya inganta amma ahad kindi to shi yasa qira'a ta qur'ani sai ta zama mutawatira wasu sun fassara nan mutawatir yake nufi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a to anan ya ce wato sahha isnadan kidan ko da mutum guda suka ce to wannan yana buƙatar bincike shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ilmul qira'at na duniya dake nan Niger Umar Malam Abba dake garin Maradi yana da bincike kan wannan magana da Ibn al-Jazari ya faɗa sannan kuma yana bincike kan tsakanin tayyibatul nashr da kuma an-nashr fil qira'atil ashr wanne ne ya gabace wani domin ana sa tsammanin wancin ya gabace wancin wancin ya gabace wancin kina ana buƙatar sai an yi bincike a gano wanne ne ya gabata cikin waɗannan littattafai wa sahha isnadan huwa al-Qur'an yace to wannan shi ake kira al-Qur'an fa hadhihi thalathatul arkan waɗannan su ne rukunai guda uku na karɓar qira'a tana daukar nahwu sannan kuma tana daukar rubutu na sayyidina Uthman sannan isnadin ta ya inganta ya zaman to mutawatiri mu ce mutawatiri mufassara ba shi irin yadda ya faɗa ba mu ce ga yadda yake nufi ko ku sabanin haka yace to wa haythu ma yahtallu ruknun duk an ka samu tasgaro an gane ko wato aka samu cikas ba a samu rukuni dai daga cikin waɗannan ba guda aka rasa shi yace to asbiti shuzuzahu ka tabbatar da asalin shi asbitni ana iya a cikin karatun waki a ce asbiti wato an yi masa wato kasra arida asbit ka tabbatar da shuzuzahu cewa wannan qira'a bata inganta ba law annahu fi sab'a koda ya kasance ma a cikin qira'o'i guda bakwai waɗanda an ka sani duk da yake ba a samu ba mubalaga ce yace koda cikin bakwai din yake amma hakikatan waɗannan qira'o'i guda goma dukkan su sun inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam
akar magana lokacin da abin da shahi mutum yake karatun masalan qira'a mu doki misali na masalan ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu fatasabbatu
fatasabbatu
na'am
to fatasabbatu ya zan yi in gano cewa nan wajen tunda na san ba na an maida ta
sai fatabayyanu wannan mun gayi cewa ai asalin qur'anin karatu kuma mun faɗi cewa shi rubutun da suka yi musu sadi goba kenan idan da za a yi digo duka tana dauka ban sani ba ku ka fahimce ni rubutun da aka yi na Uthman ba a sa digo ba kenan da fata bayyanu da fata sabbatu duka in an kai digon yana dauka na dai kenan nabi kuma shi qur'anin nan asalin shi karatu ne ba rubutu ba kenan dole sai an karbe shi ga waɗanda sun ka san qira'at kin dashi ban sani ba ku an fahimta wallahi
kenan abin nufi dai lokacin da za a zo wannan dan kan nan na ba'un ya zama da cewa akwai shi kenan yana ihtimali doki abin da a sa mai a maida sa'un ko a maida shi
shi nake so a gane ai
to Allah ya yi jagora
amin
akar magana idan muka hita daga wannan ya kamata a ce musa al-ahrufu saba'in da musu ke nufi
to kalima ta al-harfu da larabci tana nufin muka ce al-janib mun kawo shi cikin karatu da muka yi na huruful hijaiya ko ba haka ba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين حرف ومن الناس daga cikin mutane man ya'budu Allah ala harf akwai wanda yake bauta ma Allah akan sashi ina fata an fahimci ni fa in asabahu khairun itma'anna bih idan alkhairi ya same shi zai natsu da shi ma'ana zai ji dadi yace wannan addini addinin kwarai ne wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi idan fitna ta same shi ma'ana ya samu tasgaro ko wata jarabawa sai ya juya ba da baya yace wannan addini shine dalilin da yasa na samu matsala ya kasa gane cewa da musulmi da kafiri duka sai Allah ya jarrabe su ko kake ko kaso ko kazan musulmi ko kazan kafiri sai Allah ya ce khasira ad-dunya wal akhira yayi hasara ad-dunya da lahira domin ya kasa gane cewa duniya yawmul lak ne wa yawmun alayka wata rana a sha zuma in ji malam bahaushe wata rana a sha madacci ko musulmi ko kafiri sannan kuma wato abin nan wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah yayi hasara ad-dunya kuma yayi hasara al-lahira Allah ce zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce hasara wadda take bayyanalla na'am kenan sai zamanto harafi ana nufin sashe a cikin yaren larabci amma na in anka ce harafi malamai sun yi maganganu da dama a cikin ilmul qira'at an gane ko maganganun nan Imam Suyuti da zo cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo magana dai har magana guda 35 kan abinda ake nufi da al-ahruf as-sab'a wasun ce qira'atu as-sab'a ake nufi wasun ce a'a aujuhni na khitabul qur'an al-halal wal haram da kaza da al-amru wan nahyu da al-maw'iza da al-akhbar duk dai sun ta kawo maganganu daban-daban ina fata an fahimce ni to da ya kawo magana ibn hibban yace to waɗannan maganganu ne wato magana guda 35 amma kuma idan muka kalli fuskar shi yaren larabci idan muka duba wato shi yaren larabci yana iya dokar fiye da haka ina fata an fahimce ni ma'ana shi yaren larabci yana iya dokar ma'ana fiye da 35 amma to tunda yake da yaren larabci yana dauka shin kaka za mu yi mu dauki wani zance akan wani zance to malamai sun fi dokar zance guda biyu na farko zancen da ya shahara cewa kamar yadda zuwa cikin hadisi na Umar ibn al-Khattab da muka fada cewa inna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf an gane ko da kuma aqra'ani jibrilu ala harfin faraja'tuhu kuma mun ce wata riwaya bai zo faraja'tuhu ba wajen Imam al-Bukhari kenan falam azal astaziduhu ban gushe ba ina neman ya kara mini hatta ta ila sab'ati ahruf hayya kai zuwa ga harfi guda bakwai wannan ba shi ke nuna waɗannan harufa guda bakwai ba su ne qira'o'i guda bakwai domin su qira'o'i guda goma suka inganta mun kawo su da waɗanda suka yi riwaya kenan ba mu takaita qira'at an gane ko da al-ahruf ina fata an fahimce ni sai dai yanzu inda zamu shin qira'o'in nan guda goma shin su ne ahrufus sab'a ko ba su ne ba in kaddiba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan malami na kasar misra wanda ke kasar saudiya ina ganin ba a can yin rasu a riyad yana cewa zance mafi inganci guda biyu ne ko dai a dauke shi al-lahajat ana nufin al-lahajat yarurruka na larabawa daban-daban an gane ko su ne ake nufi domin al-qur'ani ya sabka da yaren larabci kenan cikin kowace ko kuma a'a a dauki cewa wato qur'ani ya sabka akan harafi guda bakwai faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya saukaka to zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karanta shi da harufa guda bakwai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya aka samu sabani na karatun al-qur'ani Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yazo wajen sayyidina Uthman radiyallahu an yace to adrikil umma kai kokari ka rishiki al'amarin al'umma katta yi sabani irin yadda ahlul kitab suka yi sabani a cikin littafin su sayyidina Uthman ya tara sahabbai sai aka rubuta al-Qur'ani da harafi guda domin yace idan kuka yi sabani wajen rubutawa to a rubuta shi bil lisani quraish da yare na quraishawa kenan kaga wannan yaro ne cewa da yaren quraishawa aka rubuta sai ya zama to kenan waɗannan qira'o'in guda goma dukkan su an gane ko suna da alaka ne da harafi daya na alqur'ani wancan lokacin manzo an saukaka ma al'umma saboda mi saboda al'umma wannan lokaci ummiya ce bata san rubutu ba da karatu daga baya saboda ana son a samu wato karya sabanin da yake tsakankanin masu karatun alqur'ani don kar a sami sabani sai aka maida shi alqur'anin akan harafi guda wanda ya kamata su karanta da shi kenan idan muka duba dai malamai sun fi rinjayar da cewa ra'ayi mafi inganci daga ra'ayi na wato abin nan wanda malamai suka dauka akan abin da ake rufi da harufa guda bakwai ana nufin wato harufa guda bakwai zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka karanta da su amma a yanzu an koma akan harafi guda domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun lokacin da yake raye sai yace wato abin nan faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya saukaka daga gare shi kenan cewa an ba al'umma umurni ta karanta daga abin da ya saukaka wannan yake nuna cewa ana iya karantawa da harafi guda bayan tafiyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
na'am Allah ya saka da alkhairi akramakallahu kan wannan bayani na al-ahrufu as-sab'a malam bayan al-ahrufu as-sab'a kafin mu shiga wani abu da muna son gano bambanci tsakanin qira'a ita mutawatira aikin ta da kuma qira'a shadha aikin ta waje abin da shi tafsiri
to malamai sun yi magana ita qira'a mutawatira tunda an tabbatar da daga wajen Allah take bayyuwa su ci karo da juna shine akwai abin da ake kira aujuhul jamba bainal qira'at aujuhul jamb yadda ake hada qira'o'i to shi wannan aujuhul jam'i din nan malamai sun kasa shi gida biyu akwai aljuhul jam'i bainal qira'at inda alqira'a akwai aujuhul jam' bainal qira'at inda atafsir wajjan qira'at wajjan aljam'u wato qira'a hada ta da wata to malamai sun yi masa littafai da babin sa idan muka duba aljam'u bainal qira'at ibn aljazri da yazo cikin tayyibatun nashr yayi bayanin wannan yace wato shi wannan jam'u din ana yin shi bi shartihi an gane ko wato da sharuddan sa ma'ana ba haka kawai zaka zo kai aljam'u bainal qira'at ba amma falyar'a waqfan wabtida ya kiyaye da alwaqf walibtida domin kada ka zo ka tsaya wani wuri ka canza ma'ana alqur'ani misali kaga wanda zai zo ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi sai ya tsaya nan ya ce sarqallahu alazim kaga banna ce cikin alqur'ani domin ya ce babu wanda zai imani da Allah kinan da annabawa da sahabbai da salihan bayi ko wata jahannama za shi kaga wannan fasara ko tayi muni la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasula ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar karshe ba wanda suke kaunar mutumin da yake kiyayya ko fituna fito da Allah da manzon sa kaga dole sai an kiyaye alwaqf wal ibtida kuma in kana jin larabci zaka iya gane wurin da ya kamata ka tsaya ko ka tashi ina fata an fahimci ni kuma hukuncin waqfu da alibtida uku kadai ne in waqfu ya zamanto mai kyau tashi sai zamanto mai kyau in waqfi ya zanka bihu tashi wajen shi sai zamanto qabihu don dalibai suna rasa gane hukuncin alwaqfu wal ibtida
haka to haka rubuta lami imam aljazari yake ni da fadin shi walaysa fil qur'an min waqfi al wajib wala haram li ghayri ma lahu sabab
eh ba a samun waqfi a cikin qur'ani wanda ya wajabta an gane ko abin nan ko wanda ya zamanto haramun ghaira ma lahu sabab sai in yana da sababi ai sababin ita ce ma'anat in ma'anat ta cika kenan yanzu ya zamanto daidai in ma'ana bata cika ba to kenan kuma ya zamanto haramun kenan nan yana son ya koya maka in kana jin larabci ba sai kai amfani da waɗannan harufa da ake rubutawa ba alamatul waqf da ake rubutawa wannan ga mutumin da bai san ma'ana ta alqur'ani ba ina fata an fahimci ni babi ne mai yawa alwaqf wal ibtida in Allah ya ba mu iko akwai bincike da ya kamata mu gabatar wato alaka shi da ma'ana kamar yadda ustad doktor Ibrahim Awad dan kasar Misr yayi wato alaka shi da ma'ana da kuma yadda ake yin sa bincike ne na magister akwai kuma alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a jami'al islamiyya bil madina al munawwara na abqar al islam bin waqar al islam wani dan kasa ina garin pakistan ne da ya bincike kan yadda waqafi da ibtida'i yake da alaka da mas'aloli na aqida in Allah ya bani mu iko ina son wannan binciken zan fitar da shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka falyar'a waqfan wabtida ya kalli waqfu da ibtida'i in zai hada qira'o'i wala yurakkib an gane ko kada yurakkib ya dauko wata qira'a an gane ko ga yadda take karantawa ya takuda ta da wata qira'a bai haratta ba ai khaltu bainal qira'at mutumin da yake karantawa da riwaya ta Hafs an Asim bai haratta ya ce ma wato maliki yawmiddin ba dole zai ce maliki yawmiddin saboda haka aka ruwaito ta ina fata an fahimci to kaga in mutum yazo ya khaltu wani zaka iske yanzu limami ne warshe yake karanta da ita amma maliki yawmiddin yake karantawa kaga wannan kuskure ne don ba a ruwaito riwaya haka ba ina fata an fahimci ni amma da ya karanta maliki yawmiddin yace wannan riwaya ce ingantata sai mu ce ingantata amma ga wa ya kamata mu san wane ne to kaga yace wal yujid husnal ada kuma ya zamanto ya kyautata wal yujid ya kyautata husnal ada'i kyakkyawan karatu sheikh babban malamin na ilmul qira'at na duniya dake garin maradi dan maradi sheikh umar malam abba yayi littafi na aljam'u bainal qira'at shin ya halatta ayi ko bai halatta ayi ba ya za a yi shi yake cewa cikin littafin sa da ya kawo cewa wannan abin ya halatta akwai dalilai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karshen rayuwar shi ya karanta alqur'ani da jibrilu marrataini so biyu to wannan mu'arada kin da yake yi kaga dole sai yayi tare da qira'at domin ba ko ce qira'a zai yi daban-daban ba yana daga cikin dalilan da aka ba su ana ya aljam'u bainal qira'at zaka ga musamman al-sheikh Abdul Basit Abdul Samad wani lokaci in shina karatu sai ya karanta da wata qira'a ya dawo ya sace karantawa da wata qira'a ma'ana yana aujuhul jam'i kaga wa qalat haytalak wa qalat hitalak wa qalat haytulak wa qalat ha'talak ko kuma wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa qirna fi buyuti kunna wala pbu tukunna to kaga zaka ga akwai aujo daban-daban na karatun alqur'ani wanda kuma malamai suna kula da shi wanda kuma misra ita ce take jagoranta shi a duniyar musulmi ta yau
abinda nake nufi yanzu mallam abinda shafi qira'a shadda tana da wani amfani
to qira'a shadda tana da amfani qira'a mutawatira za a kalli yadda za a hada ta da wata qira'a domin babu makawa an tabbatar da qira'a cikin daga wajen Allah suke yanzu misali idan bari mu dauki misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ كَمَا يَطَّهَّرْنَ to kaga yattaharna da imam hamza wato da imam al-kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta yattaharna yana nufin har sai sun yi wanka to sauran sun karanta wala taqrabuhunna hatta yatahurna yatahurna ina fata an fahimci to yanzu yaya zamu yi da wannan qira'a ta sauran jamhur da suka karanta da yatahurna yatahurna sai sun tsarkaka yatahurna sai sun yi tsarki to sai malamai suka ce to yanzu tunda qira'o'i ne ba za mu ci wannan ta ƙaryata wannan ba domin alqira'ataini kan riwayataini kamar riwaya bi ne bal ma riwayataini tunda riwaya ce da aka yi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ce to wannan qira'a ta nuna yatahurna sai mata sun tsarkaka jinin haila ya yanke yattaharna sai sun yi wanka kenan sun tsarkake kansu
haka
shikenan sai mu gane cewa wagga qira'a ta nuna cewa sai jinin ya yanke wannan qira'a ta fasar cewa a ba yanke shi kawai ake nufi ba sai sun yi wanka
kenan sai ya yanke sai sun
yi wanka sai mu hada su
tunda ya dauki waccan suna in sun yi wanka ya zama da cewa wankan su shine sababin
yawa
tsarkin su shine sababin yanke wajenin sannan kuma tsarkin kuma sai ya kasance an
yi wanka shi yasa malla ce fa idza tatahharna ka gani ko sai yace fa idza tatahharna idan suka tsarkaka kaga bayan ya nuna wadannan guda biyu sai nuna cewa sai in sun yi wanka shi yasa daga yawa daga cikin malamai suka rinja yadda cewa mace idan jinin haila ya yanke don ta je ta wanke gabanta ba zai isa mijin ta zo mata ba sai ta yi wanka wato wankan yankewar jinin haila idan mu duye duba cikin wato kitab na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi ya kawo wannan bayani wallahu ta'ala a'lam amma riwaya mashhura da kuma riwaya wadda take shadza su wannan yusta'anu biha fi tafsir domin mafi yawanci riwaya shadza ko ta zamanto daga cikin harufan da an daina karatu da su ko ta zamanto a fassara ce ta sahabi to wajen lokacin da za a tarjihi wajen fitar da hukunci ko ma'ana ta alqur'ani to nan ne za a iya amfani da ita a ce to tunda fassara ce ta sahabi tana da karfi fiye da maganar da wani zai kawo to nan ake amfani da ita da riwaya ahad da riwaya mashhura da kuma riwaya wadda take wato shadza abinda dai malamai suka ce kinan
haka kamar yadda wanda yake karantawa ma hadha bashara wanda shine ruwa mutawatira akwai wani ma hadha bishira kenan ba nasaye ne ba
a
ce sai shi akai abun mamaki
yawa to kaga wannan sai ta zama to a'a kamar abu ne na fassara za a iya dauka shi tunda ba a da tabbacin ya inganta shi na daga cikin harufa ko bai da amma zai taimaka wajen ƙara ma'ana ta alqur'ani ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam
ya taimaka agar muka Allah muna iya mu shiga abin da shi alqira'atul ashar
as-sughra to as-sughra sune qira'o'i guda goma bakwai suna cikin shatibiyya da at-taysir na imamu dani da sauran littattafan da suka ke abin ga suka kebance su da kuma qira'a guda uku da muka kawo a cikin durral mudhi'a an gane ko as-sughra saboda suna da rawi guda biyu kuma turuq din su ba su da yawa amma al-qira'atul ashr al-kubra saboda suna da qari'i daya rawi guda biyu amma turuq din su suna da yawa shi yasa muka kawo cewa hafs tariqa ta tayyibatu an-nashr yana da tariqa sun kai kusan guda 50 da nawa da biyu to kaga tariqa 50 da biyu shi yasa aka kira su kubra dan nan ma akwai bayani in mun zo cikin shubhat zamu bambanta me yasa ake ce musu sughra da kubra shin akwai babbana da karami cikin qira'at ko ko dai istilah ni na malamai wanda zaka ga wani lokaci ana cewa sigharu suwar sai malamai suka ce ku daina cewa sigharu suwar kananan surori ku ce qisaru suwar gajejjerun surori dan kada kafirai da kuma wanda ajahili bai fahimci inda aka saba gaba shi sa tsammani akwai cikin qur'ani babba akwai karami duk da yake ya halatta wani qur'ani a ce yafi wani falala in an samu nassi misali ayatul kursi ya zo ita ce aya mafi girma fatiha ya tabbata cikin hadisi ita ce sura mafi girma a cikin sahihul bukhari qul huwallahu tana daidai da karanta sulusin alqur'ani in ka karanta qul huwallahu uku kuma ka karanta alqur'ani to kaga wannan falala ce da ta tabbata maganar Allah ce amma sai da dalili ba haka kawai mutum zai zaune bai ce to aya kaza ta fi aya kaza kuma muna jan hankali ga musamman masu sabkata alqur'ani duk da yake babu nasi wanda yace a sabke alqur'ani don samun biyan bukata ina fata an fahimce ni domin ba sai an sabke alqur'ani ba za a addu'a Allah ya karba ana bukatar zuciyar wanda zai karanta din ta zaman tutsa kakkar zuciya wani sai ya karanta fatiha ya roki Allah Allah ya karba wani ya sabke qur'ani so nawa Allah ba zai karba ba saboda zuciyar ba ta da kyau mun manta sharuɗa na addu'a to amma ma muqaddarta din za a sauke din tunda duk alqur'ani ya halatta ayi tawassuli da shi to muqaddarta za a sauke ya za a karanta ba za a yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi kira a ce an sauke alqur'ani koko za a karanta shi ne dai bayan dai a tabbatar da an yi karatu mai kyau don a yi tawassuli da alqur'ani ina fata an fahimci ni to kuma bai yiwuwa ka ce ma mutum ka karanta mishi qul huwallahu ukku ka ce ka sauke qur'ani domin akwai aramomin da suke amsar wani abu za su sauke alqur'ani mun yarda mutum ya karanta alqur'ani da kyau ya yi tawassuli da shi an gane ko to amma kuma ka karanta qul huwallahu ukku a'a akwai bambanci tsakanin aljaza'u da alijza'u aljaza'u shine za a baka sakamakon abu alijza'u shine abu ya isar an yadda da shi idan ka karanta alqur'an qul huwallahu so ukku suratul ikhlas za a baka ladar wanda ya karanta alqur'ani amma wannan ba shike nuna cewa ba ka karanta alqur'ani ba sai ko an fahimta to haka yanzu misali hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya salla a masallacin makka daidai take da salla masallacin da ba na makka ba kuma banda na madina da na quds salla wato 100 to salla 100 kaga duk yini salla biyar gare mu to kan mutai tayi masallacin makka yayin salla sai zaka gida ya kunci ne ce nayi salla ta shekara 50 ko ba haka ba tunda tana kai kusan salla 100 tana kai kusan shekara 50 da wani abu misali ko cikin harami tunda harami an kace ba sai masallacin makka ba shi ko salla a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cikin haramin madina ba shi masallacin wato shi masallacin makka da kewayen shi duk inda a cikin harami ko cikin garin makka ne kana da wannan lada harami ake nufi inda ake sama iyaka ga wadanda suka je makka to amma masallacin Madina shi dole sai cikin masallacin Madina idan ka yi ta tana daidai da salla 1000 a wajen masallacin da ba shi ba to kawai ne ce a to nayi salla ta 1000 yanzu sai nayi kwana biyar na karkasa so na hidda salla ta kwana salla 1000 sannan in je in yi salla domin nayo ta a masallacin Madina kenan ta daukan min a za a baka lada an kace ba shike nuna ba ya dauke maka yin salla haka riwayoyi duk da ke wadansu malamai sun du'afa su salla a masallacin Qudus kamar salla ce 500 wanda ba na Makka ba da na Madina kenan kada kai salla a masallacin Qudus a Filistin ka zo ka ce a to ni nayi salla 500 kenan zan hidda salla kusan ta kwana kenan 100 ko tunda biyar gida 100 su ne wato 500 sai ka ce to yanzu zan yi kwana 100 in masallacin Madina ne ka ce to salla ta wato kwana 200 niyo kenan ba ne bukatar sai nayi salla sai mu gane cewa a'a in Qur'anin zaka karanta gaba ɗaya zaka karanta shi kada ka je da wasu ɗaliban ilimi suke yi mutun ya je ya amso kontra ta sabka alqur'ani wajen ministoci da masu hannu da shinu da manyan masu kuɗi sabka 100 wasu ma yanzu da suka yi technique suka gane sai a zo a ce to mai gida ha ya kamata a yi maka roƙon Allah sauka alqur'ani sai ce to ya ne za a yi ce a to sauka qur'ani wanda an kai bani jar ko wata ƙasa wanda ba saudiya ba ta yi kadan ya kamata a ce haramin makka an kai ma sauka 100 zaka gane su da alqur'ani suna kewaya ka'aba wanda suke saukan nan to sai ka iske shi bai zo makka ba kuma masu kuɗi sai su kai karuwa da makidi makka amma ba su kai makarci alqur'ani ba sai suka gane yadda za a yi su ta yi sai to ai kai ya kamata ai ba su kai qur'ani makka ka'aba sai in tai da qur'ani in gewaya ina kewaya ta in yi maka addu'a babu wanda ya sai buga da kai to abin har ya zan gasa to sai kai sai mutun ya je kawai ya karanta qul huwallahu 300 sai ya ce yayo sabka 100 yayo sabka 100 kenan wai uku gida 300 shikenan wannan kontra an cinye ta ta miliyoyi wannan kaga ana yaudara ne da sunan wato addini sannan kuma ba sai an je gaban Ka'aba ba Allah zai karba abinda ake bukata niyyar wanda zai karanta to kaga wannan muna fatan daliban ilimi su fahimci cewa kamar shi alqur'ani ba a cewa wata sura ko wata aya ta fi kaza sai an samu dalili ingantacce tunda yake maganar Allah ce muna iya cewa alqur'ani yafi sauran littattafai da dalili kuma saboda Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi kiran qur'ani muhaiminan hafizan ne shine matsari kuma shine fiyayyen wato littattafan Allah kenan kuma a taura maganar Allah ce wanda ba a canza ba injila maganar Allah ce zabura da sauran littattafai amma alqur'ani shine yafi su mun samu nassi na alqur'ani da ya tabbatar da wannan ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi zai ba mu cewa mu bada amsa akan wannan inda an tambayi mutun koko ya nemi dalili kafin ya fadi magana kuma ko dalili dalili ingantacce kuma akwai hujja a cikin wannan dalilin karara ba wai tawili ne za a je ai ba dan daliban ilimi su ce ko akwai dalili ba dalili da ake bukata ba an yakuna dalilan sahihan sahihan kene zama to ingantacce sabitan tabbatacce sarihan kuma ya fito da abin da ake son a bayyana karara
babu wani ihtimali
babu wani ihtimali shi yasa ustadu doktor musa'id al-tayyar a cikin at-tahrir fi usul at-tafsir yake cewa wani lokaci ana yin al-khata'u fi dalil dalilin da ake son a bayar sai ayi kuskure a cikin sa wani lokaci al-khata'u fi al-madlul abinda ake son a kafa hujja da shi wani lokaci al-khata'u fi dalil wal madlul wani lokaci ayi kuskure a cikin dalilin da kuma abinda za a kafa hujja akan shi ina fata an fahimci to ya kamata daliban ilimi su fahimci wannan ta suje wato su kafa hujja da abinda ba shi bane a cikin abubuwan da ake kafa hujja a shari'a domin muna son ilimin mu na Qur'ani da hadisi da fiqihu ya zamanto an gina su ne akan dalili kuma dalili ingantacce kuma tabbatacce kuma sarihi hukuncin da ake son a fitar ko hujjar da ake son a fitar ingantatta ce zan ba da misali wani sai ya ce babu hajjin mata
to
aka tambaye shi mi addalili yace Allah ya ce wa azzin fil nas bil hajj ya atuka rijalan kai kira zuwa ga mutane zuwa ga aikin haji za su zo maka rijalan yace mazaji domin ya dauki ar-rajulu namiji rijalan mazaji yace to mata ba su da aikin haji shi ya manta da ar-rajulu mutumin da ke tafiya kasa domin sai Allah ya ce rijalan wa ala kulli damirin za su zo mata hanyar kasa ko a kasa an gane ko da kafafuwansu ko da kawawunsu wa ala kulli damirin ko kuma za su zo maka akan abin hawa dan falalle wasu sun fassara shi da doki ko raƙumi ko abin hawa wanda yake ya wato ya koshi amma dai an ce damir galibi ana nufin dawakai domin su ne ake balaguro da su amma kuma ba shike nuna cewa ba a zuwa ba sai ta hanyar doki ko a ƙasa domin muna da jirgin ruwa muna da jirgin sama muna da mota dukkan su ana aikin haji da su kawai ne ya ce ba a zuwa aikin haji sai da wannan kaga ayawa ga ingantatta ce amma hukuncin da yake son ya fitar a cikin ta bai tabbata ba to wani kuma sai ka iske ka kafa hujja da hadisi dha'ifi to kaga hadisin nan shi bai inganta ba amma tana yiwa dalilin da ya fitar ya inganta wani lokaci kuma wani sai ka kafa hujja da hadisi dha'ifi shi hadisin bai inganta ba kaga an yi kuskure cikin ad-dalil sannan madlul abinda ake son a fitar cikin dalilin kuma babu shi kaga duk abin ya bi ya rushe ina fata an fahimci ni to wannan ilimi ne wanda yake na da kyau daliban ilimi su yi kokari su bada muhimmanci gare shi
yawa ka abinda shahi qira'atul ashar as-sughra abinda ake nufi da haka
to nan ban sani ba ko mun kai lokuta ta karshe don cikin ashubuhat ya kamata a ce mun bijiro da waɗannan
aha to yanzu sai mu je waje abinda ya shafi alaqatul qira'at bit tafsir
yawa yawa alaqa ilmul qira'at bit tafsiri da fiqh shi ilmul tafsir yana kula ne da fitar da ma'anonin alqur'ani mai girma shi kuma ilmul fiqh yana kula da fitar da hukumce to zaka iske wani lokaci ma'ana ba ta fitowa sai an hada kira'o'i guda biyu misali zan bayar wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi kenan uzkur ka ambata ya annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ga al-ummaka idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi mun maida gida ko mu ce masallaci ake nufi na wakatun da masallaci dakin Allah ne fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu ko ku mu ce al-bayt ana nufin ka'aba an gane ku sai zaman to dakin ake nufi ina fata an fahimce ni to wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi mun maida wannan gidan dakin na Ka'aba ko wannan masallacin masabatan lin-nasi wurin komawa ga mutane wa amnan kuma ya zaman to sanadiyya na samun wato aminci domin ba a yaki a cikin sa ko a lokacin jahiliya Allah ya bada umurni ka ayi ba ana nufin ba a yin yaki ba a yakin na iya kasancewa saba mu umurnin Allah ne da Allah ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin harami ya zaman to amintacce a bashi aminci ake nufi
na'am
domin mi domin ana yaki a Makka kuma an yi yaki kuma an yi akai hari ina fata an fahimce ni to ana nufin labari ne aka bayar amma umurni ne kamar yadda Allah ya ce wal ladina yutawfawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wal ladina yutawfawna minkum wadanda suka mutu daga cikin ku wa yadharuna azwajan suka bar mazaje an gane ko kenan mata yatarabbasna bi anfusihinna za su tsaya su matan nan da kansu arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma to kaga labari Allah yake bayarwa amma umurnin matan ake yi to haka nan da aka ce wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shige shi ya zama to amintacce labari Allah ya bayar amma ma'anar ko ba shi aminci ake nufi to anan sai anka ce wattakhizu min maqami ibrahima musalla wattakhizu kurika kaga nan ai umurni ne Allah ya bayar to sai qira'a ta imam nafi' da imam ibn amir tazo wattakhazu min maqami ibrahim musalla surriqa kenan kaga sai goga qira'a ta nuna muna Allah ya umurce su ittakhizu amma qira'a ta imam nafi' da ibn amir wattakhazu surriqa kenan su imtasalu li amri
Allah Allah yace su yi sunyi
sunyi kaga wato alaka tsakanin wato qira'a da qira'a to wannan ta fuskar ma'ana kenan idan muka zo ta fuskar fiqhu domin shi ma fiqhu yana da alaka da ma'ana misali wannan qira'a da muka kawo cewa wala taqrabuhunna hatta yatuhurna jamhur sun karanta da wannan amma da imamu khalaf da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu shu'ba sun karanta wala taqrabuhunna hatta yatahharn to kaga yanzu cikin ilimin fiqhu wagga qira'a ta ce yatuhurna sai sun tsarkaka wanda riwaya ce ta imamu Hafs an Asim da kuma imamu Nafi' da imam Ibn Kathir da imam Abu Amr Ibn al-Ala da imam Ibn Amir da imam Abu Ja'far sun karanta da wannan
na'am
yatuhurna to wagga ta ce sai jini ya yanke in mu dauke ga qira'a kawai da mace jini ya yanke ta je ta wanke gabanta ya halatta mijin ta yazo mata amma idan muka dauki qira'a ta Shu'ba da Hamza da Khalaf da Kisa'i hatta yattaharna har sai sun yi mi sai sun yi wanka kenan sai mu hada ta wannan zai ba mu a ilimin fiqhu cewa mace bai halatta mijin ta yazo mata ba azance mafi inganci sai ta tsarkaka kuma sai ta yi wanka domin waccan qira'a ta nuna sai jini ya yanke kenan da mace jinin ta bai yanke ba ta je ta yi wanka ya halatta mijin ta yazo mata to da mace jininta ya yanke ba ta yi wanka ba ya halatta mijin ta yazo mata to in muka kwatsa waɗannan ko mun ka gwama ya ko muka hada waɗannan kira'o'in su za su babu cewa abinda ake nufi sai jini ya yanke sai ta yi wanka haka yanzu misali idan muka duba a wata qira'a ta abinda da tazo cikin suratul nisa'i da cikin suratu wato abinda al-ma'ida Allah subhanahu wataala yace aula mastumun nisa'a يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كاجا أو لامستم النساء أكوي قراءة أو لامستم النساء إمام حمزة ده إمام خلف ده إمام الكسائي أو لامستم النساء هكا أتكين سورة المائدة هكا سكارنتا دوديك بادولي بني يدو أن سكارنتا أنن haka ne za su karanta a wani wuri amma wanga an samu dacewa a cikin suratul ma'ida sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiit aw lamastum an-nisa haka da imamu hamza da imamu khalaf da kisa'i sun karanta aw lamastum an-nisa to anan ya zamu yi aw lamastum an-nisaa ko kun shafi mata sai ya zamanto da ka taba jikin matarka arwallakka ta warwari
lamasa kenan
tunda lamasa ya shafa ko ko kana tawafi ga waɗanda suke ganin ba a yin tawafi sai da alwalla kenan da jikin mace ya goge ka
an gama
arwallakka ta warwari tawafi ya lalace sai ka koma to kaga irin wannan ai sai kai shekara guda baka yi tawafi ba dan akwai wahalar mutum shi tawafi a cikin tawafi a ce jikin shi bai taba jikin wata mata ba akwai wuya kaga ko tawafi zai yi wahala amma sauran qurra sun karanta aula mastumun nisaa ka gani qira'a ce ta imamu nafi qira'a ce ta imamu ibnu kathir qira'a ce ta imamu abu amr ibnu al-ala qira'a ce ta ibnu amir qira'a ce ta imam abu ja'far ina fata an fahimci ni to kaga kuma qira'a ce wato ta imamu asim aula mastumun nisaa ko kuka shafi mata wato kuka yi gogayya da mata kuka shafe su suka shafe ku kaga wannan sai ta nuna maka galibi tunda shi idan mutun zai sadu da matarsa sai jikinsa ya goginata la masa mufa'ala kamar yadda ka kawo shi an gane ko khasama jayayya kenan daga mutun biyu take fitowa yawa daraba tadaraba sun bugi juna ta khasama sun yi mi sun yi jayayya ko mu ce su yi rikici ko sun yi hargitsi ko sun yi trobus inji wato abin nan ɗan kwaya suka ce sai za mu yi trobus da kai to kaga la mastumun nisa kun ka gogi mata sai ya nuna cewa ko ka gogi mace wato kun wahalar da juna kamar da yazo cikin hadisi idan mutun ya wahalar da mata shi jalasa baina shu'abi al arba thumma ajhadaha ya zama tsakankanin gabanta guda hudu ya wahalar da ita to nan wanka ya kama shi tunda hadisin innamal ma'u min al ma malamai suna ganin shi ya nuna cewa in an ka sadu wannan ai babu sabani amma idan ya sauna kan jikin ta wannan hadisi ya zo da shi to lamastumun nisa ko kuka shafi mata suka shafe kuma ana kiran kuka tara da su kamar yadda aka yi riwaya da Ibn Abbas sai zaman to abinda ake nufi arwallaka ba za ta warware ba sai in ka sadu da matarka ko ko sai in wani abu ya fito daga wato gabanka ko kuma daga duburarka shine abinda ake nufi ina fata an fahimce ni kaga wadansu suna ganin da ka taba jikin matarka arwallaka ta warware wanda kuma ta hanyar wanga ilmi na qira'at zamu iya warware wannan matsala والله تعالى اعلم
اكرمك الله saboda matsowa lokaci ina son mu dan samu abin da shafi wasu da tattafai wanda zasu koyar da mutum qira'at da kuma wata dalika zasu koda kadan ne da kuma yadda za a yi dalibin ilimi ya samu ilmin qira'at musamman ma wannan zamani da muke ciki da kuma abin da shafi wata warwara kan shubha da ake tada kan qira'at
to bari mu hara da shubha na farko shubhohi suna da yawa kuma ba karewa za su yi ba domin alqur'anin nan yana da makiya sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da makiya addinin musulunci yana da makiya ko ba haka ba duk abin da ke da musulmai suna da makiya kasashen musulmai suna da makiya kuma wannan kiyayyen ba za ta kare ba sai in kafiri ya musulunta dan haka kullun za a fitowa da shubhohi na can da akwai su kuma yanzu ana nan gai kuma gaba ma za a yi ash-shubuhatul qadima wash-shubuhatul haditha shi kan shi qur'anin gaba dai ma wasu busiyar daga wajen Allah yake ba wasu ce a'a manzo Allah sihiri ne yayi Allah ya ce a'a ba sihiri bane suka ce wasu suka ce boka ne Allah ya ce ba bokanci bane wasu suka ce daga wajen aljannu yake Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wasu suka ce a'a waqe ne an kanu bal qalu adghafu ahlamin bal iftarahu wasu suka ce annabi ya kirkira shi wasu suka ce a'a wani mutum ne ya koya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-qur'ani ko ba haka ba Allah ya ce walaqad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar wai wani mutum ne yake koyawa kuma mutumin nan ba ma balarabe bane to ya za a yi a ce wanda ba balarabe bai koya ma balarabe larabcin da ku ba za ku iya ba ku larabawa kaga akwai rudu da kuma kyamata alqur'ani almuhimu shubuhi suna da yawa amma abinda zan ce a gurguje game da ilmul qira'at na farko da an ka ce alqira'atul ashra alkubra da asghra babu qira'a babba da karama duk wanda ta inganta babba ce amma na an kalli hanyoyin da suke da yawa shi yasa aka ce wancan sughra wannan an ka ce mata kubra saboda hanyoyin nan wancan sun fi yawa misali abin da ke son an ce kenan abu na biyu da an ka ce qira'an nafi' ko qira'a ta ibn kathir ba ana nufin shi ya kirkire ta ba a'a shine ya shahara da karantar da wannan qira'a an gane ko kasancewa ya shahara domin ba a danganta ta zuwa ga sahabbai ba a danganta ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to amma kuma ai qira'at shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya karbo ta daga jibrilu kuma su sahabbai sun karbo amma ba a ce qira'a abubakar ba umar usman sai wanda yake karatun sanadi zai gane cewa qira'a wani in an bi ta sanadin ta zai kare zuwa ga sahabi wani har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na gaba akwai wadanda suke danganta alqur'ani da cewa kala uku ne qur'ani na Allah ma'anar shi kenan sai qur'anin da allahul mahfuz wanda jibrilu ya dauko shine na Allah din ma'anar shi kenan ya dauko sai qur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka zo aka kawo mishi ma'anar sa a cikin zuciya sai yayi da yaren sa wanda mun kawo wadanda suka cewa da Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika kenan qur'ani ya sabka a zuciyarka kenan lafazin ba na Allah bane suke nufi kenan ma'anar ce ta zo tunda balarabe ne sai magana da larabci wanda mu'tazila da wanda suke firaqud dalla alqadima suna da wannan kuma turawa da almustashriqin yanzu suna akan wannan suna yada shi don a ce lafazin alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba shi ko qur'ani mu'jiza ne lafazin sa mu'jiza ne ma'anar sa mu'jiza ce ina fata an fahimce ni to amma wannan shubha ba za a dauke ta ba saboda mun san alqur'ani karantar da shi an kai fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan muka karanta ka dauka karanta kidan wannan nuna lafazin sa daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake to irin waɗannan shubhohin zaka ga ana tara su huskokin qira'at saboda ya sauka da yaren larabci kuma kowane yare yanzu yaren Hausa da na Sokoto da na Kano ba ɗaya bane misali zaka iske kowane yanki da nashi lafuzza kidan ba mamaki kalmomin alqur'ani wato su bambanta sai kuma littafan da mutum ya kamata ya karanta saboda lokaci ya matso muna da wato abin nan ash-shatibiyya ta imamu ash-shatibi manzuma ce muna da ad-durr al-mudhi'a ita ma waqe ce muna da wato tayyibatu an-nashr ita ma waqe ce muna da an-nashr fil qira'at al-ashr shi ba waqe bane an-nashr ne muna da mushafu as-sahaba mushafu as-sahaba qur'ani ne mai qira'o'i guda goma an tariqi ash-shatibiyya wad-durra da kuma an tariqi durr al-mudhi'a muna da al-shamil fil qira'at al-ashr na misra wanda kuma shi ma akwai an tariqi durra yau na misrawi babban malamin ilmul qira'at na kasan misra wanda wato akwai an tariqi shatibiyya wa durra kuma akwai an tariqi wato tayyibatu nashr sannan akwai alqira'at al-14 na wani malami wanda yake na kasar suriya ne sannan kuma akwai at-taysir na imam ad-dani fil qira'at as-sab'a wanda shi ma ya tattaru qira'o'i akwai alqira'at al-10 na al-shaykh mahmud khalil al-khusari da sauransu akwai kuma mu'jam al-qira'at na ustad al-doktor ina gani ahmad al-khatib wanda ya tattaru al-qira'at ash-shadha da wanda ba su ba dan saboda dalibin ilimi akwai kuma mu'jam al-qira'at na abdul ali mas'ul kasan mu'jam mustalahat al-qira'at in an ce kaza mustalah ne na malaman ilmu al-qira'at ga yadda yake to wannan shi dai ne abinda zan iya cewa a gurguje saboda lokacin mu yayi sai kuma zuwa darasin mu na gaba insha Allah ta'ala wallahu a'lam
saurare kada ku yi rauni kuna tare da mu a cikin wannan gidan radio na murya al'umma wanda muke gabatar muku da wannan darasi insha Allah kada ku yi nisa da akwatin radio ku ci gaba kasancewa tare da mu za mu dawo bayan nan da minti 10 insha Allah.